Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najeriya. Za iya jin mu ta gidajen radion amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet, wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. An tsare mutane da yawa a wasu filayen jiragen sama a nan Amurka, kana wasu da dama an hana su shiga jirgin saman da zai kawo su nan Amurka a wasu sassan duniya daban-daban. Kamar yadda wani lauya mai mazauni nan Amurka, shi da wasu jami'an filayen jiragen sama a nan Amurka ke cewa wannan wata umarni ce bisa ikon shugaban kasa Donald Trump, wanda ya bayar a ranar Juma'a, wanda ya takaita tafiya zuwa wasu kasashe ko kuma shigowa Amurka daga wasu kasashen ta fara aiki. Dai wannan umarnin na shugaban kasa ya fara aiki ne tun a ranar Juma'a da dare, kuma munin ya hana musulmai na wasu kibbun kasashe bakwai shigowa Amurka, abinda hakan ya haifar da tsaiko ga tafiyar wasu jama'a daga waɗannan kasashen da dama. Jaridar New York Times ta ruwaito cewa wasu lauyoyi tuni suka ɗauki mataki a madadin wasu 'yan ƙasar Iraki 'yan gudun hijira guda biyu, wanda ka waɗanda ɗaya daga cikinsu yana nan tsare a filin jirgin saman New York na John F. Kennedy. Lauyoyin sun buƙaci a yi sassauci ne da zai haɗa da waɗanda aka baiwa mafaka ta musamman, kuma suke tsare yanzu haka a wannan filin jirgin sama na New York. Shi ko shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya buƙaci shugabannin ƙasashen Turai da su zama masu marawa masu ƙaramin ƙarfi baya. Haka shi ma ministan harkokin waje na ƙasar Jamus Sigmar Gabriel ya ce ƙaunar 'yan uwa musamman makwabci abu ne da ke ɗimbin tasiri ga Amurka. Domin mayar da martani ga matakin da shugaban Amurka ya ɗauka na hana wasu 'yan ƙasa shigowa Amurka, ita ma ƙasar Iran ta ce za ta hana Amurkawa shiga ƙasar nata. A cikin wata sanarwar da ma'aikatan harkokin wajen Iran ta fitar jiya Asabar, ta faɗa kai tsaye cewa matakin ta ɗauka yana zama martani ne ga umarnin da shugaba Trump ya bayar, abinda Tehran ta kira cin zarafi ga al'umman musulman duniya. Sanarwar ta ci gaba da cewa wannan mataki na shugaba Trump zai kasance cikin abinda tarihi ba zai manta da shi ba na masu tsatsauran ra'ayi da magoya bayansu. Hawa kuma Tehran ɗin ta ce Amurka ta yi hattara da wannan umarni na Trump, wanda ya bayar har na tsawon kwanaki 120, domin ko ba shi ne zai sa Amurka ta kasance ta tsira daga duk wani abu da ka iya faruwa ba. Ma'aikatar ta harkokin ƙasashen waje na Iran ta ce wannan mataki da ta ɗauka zai ci gaba ne har sai ranar da Trump ya ɗage wanda ya sa a ƙasarsa. Wannan martanin da Iran ta mayar shi ne irinsa na farko daga cikin ƙasashen da shugaba Trump ya bada umarnin hana su shigowa Amurka. Sauran ƙasashen dai sun hada da Iraq, Libya, Sudan, Yemen da Somalia. Shi dai wannan umarni da shugaba Trump ya bayar ya dakatar da hana waɗannan ƙasashe shigowa ne cikin Amurka har na tsawon watanni huɗu. Kana ya hana 'yan gudun hijiran ƙasar Syria shigowa Amurka har sai abin da hali ya yi. Su ma masu takardar zama a ƙasar na Amurka da suke daga waɗannan ƙasashen an hana waɗanda suka fita sake shigowa, yayin da aka umarci hukumomin da ke da alhakin shigowar baƙi da su gaggauta baiwa tsirarun mabiya addinin Kirista da ke waɗannan ƙasashen damar shigowa Amurka. A jiya Asabar ne shugaba Donald Trump shi da takwaransa na ƙasar Rasha Vladimir Putin suka tattauna, wanda wannan shi ne karon farko da shugabannin suka zanta tun lokacin da shugaba Trump ya kama rigaman mulki a ranar 20 ga wannan watan. Sai dai fadar ta White House bata bada cikakken bayanin abin da shugabannin biyu suka tattauna a kai ba, duk ko da yake sun ce tattaunawar an yi ta ne ta wayan tarho. To sai dai a sanarwar da fadar shugaban ƙasar ta Kremlin ta fitar ta ce tattaunawar da shugabannin sun tattauna ne akan batutuwa masu muhimmanci kwarai da gaske. A cikin sanarwar dai fadar ta Kremlin ta bada sanarwar cewa shugaba Trump da Putin sun amince za su haɗa kai domin yaƙi da ƙungiyar IS da ma ta'addanci a duk faɗin duniya. Sai sanarwar ta ce shugabannin ba su yi maganar sawa ƙasar Rasha takunkumi ba daga ƙasashen yammacin Turai, amma dai sun yi maganar buƙatar da ke akwai na ƙara haɓaka dangantaka a fannin tattalin arziki tare da ƙarfa dangantakar da ke tsakaninsu. Tattaunawar da shugaba Trump ya yi da shugaban na Rasha yana ɗaya daga cikin sahun tattaunawar da ya yi ta wayanta ruho da shugabannin duniya ciki ko hadda shugabannin da suka hada da Prime Minister Shinzo Abe na Japan da shugaban Jamus Angela Merkel sai kuma na Faransa François Hollande nan ba da jimawa bane ake sa ran ya tattauna da Prime Minister Malcolm Turnbull na kasar Italia. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kafofin yaɗa labarai da kuma wasu masu sa ido sun ce sojojin gwamnati da ke wajen birnin Damascus sun samu damar mallakan wurin nan da yake samar da ruwa ga babban birnin kasar bayan sun ci matsaya da ƴan tawaye da ada aka amince musu da su gina nasu wurin samar da ruwa a gefen na gwamnati. Kafar yaɗa labarai da gwamnati ta ambato wani gwamna a jiya Asabar yana cewa fidda ƴan tawaye a wannan wurin ya dan dauki lokaci musamman saboda rashin kyawun yanayi. Al A Ibrahim ya ce nan ba da jimawa ba za a fara gyara wannan wuri da ya gurguntar da samar da ruwan sha kuma za a yi haka ne da zaran sojojin sun kasar sun ba tabbacin cewa wurin bai da kowane irin hatsari. Rahotanni sun tabbatar cewa yanzu haka gwamnati ta shirya tsaf domin fara aikin gyara wannan wurin da aka kwashe makonni 6 ba a samu ruwa wanda hakan ya faru ne tun daga ranar 22 ga watan Disamba lokacin da aka fasa ainihin na'urar da ke sarrafa injin din samar da ruwan. Wannan ne dalilin malalan bakin mai zuwa babban rafin da ake kira barada inda ke samar da ruwan. Wannan haifar da matsanancin karancin ruwa da ya jefa mutane kusan miliyan 6 da ke zaune a babban birnin kasar cikin halin oniya su. Gwamnati ce ba laifin kowa bane illa na ƴan tawaye yayin da ƴan adawa su kuma ke cewa fashewar bomb din da aka yi shine dalilin gurbatar ruwan. Wannan ba laifin kowa bane illa na gwamnati wadda ta kai hari ta sama kuma ya fada a wannan wuri. Sai dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce da gangan aka fasa wannan na'uran samar da ruwan amma bata ce laifi ne na aikata wannan ɗanyen aiki ba. Hudu daga cikin su biyar na masu rubuce-rubucen nan a dandalin shafukan intanet da suka yi ɓatan dabo a ƙasar Pakistan yanzu haka sun dawo cikin iyalansu. ‘Yan sanda da ‘yan uwan sanannen nan mai fafutukan kare haƙƙin jama'a Salman Haida ya dawo cikin iyalinsa yanzu haka. Kuma ya dawo yana cikin ƙoshin lafiya kamar yadda wani daga cikin ‘yan uwansa yake cewa sai dai ya yi ƙarin haske game da inda ya tafi ko kuma yadda aka sace shi. Haida wanda sananne ne wajen ayyukan ci gaban al'umma kuma malamin jami'a wasu da ba a san ko su wane ne ba suka tarbe shi yana kan hanyarsa ta komawa gida da ke wajen babban birnin Islamabad a ranar 6 ga wannan watan suka datsa motarsa kuma suka yi awon gaba da shi. Su ma sauran ukun da suka ɓace lokaci guda da Haida ɗin wato Ahmed Raza Nazir, Asim Said da Waqas Goraya su ma waɗanda suka sace su sun sako su kuma yanzu haka suna tare da iyalan nasu. Su ma kusan lokaci ɗaya ne aka sace su da Haida ɗin sai dai su a gabashin birnin Lahore ne aka yi awon gaba da su a farkon makon wannan watan. Sai dai har yanzu iyalansu ba su ce komai ba tukunna haka kuma gwamnati ba ta fito ta ba da tabbacin sakin waɗannan mutanen ba. Sai dai sako wannan ɗan taliki wato Haida ya haifar da alaman tambaya in ji wani mai fafutukan kare haƙƙin bil'adama na ƙasar Pakistan ɗin. Ya ce to da yake yanzu an sako shi kuma ba a san abin da ya same shi ba don haka yana buƙatar kariya ta musamman in ji Gilbert Nasir wanda sananne ne a harkar kare haƙƙin bil'adama. Shugaba Trump ya yi jawabinsa na farko ga Amurkawa tun bayan da ya kama mulki sati guda kenan da ta gabata. A cikin wani faifan bidiyo na tsawon sa'o'i 2:30 shugaban na Amurka ya bayyana jerin abubuwan da yake fatan ganin gwamnatinsa ta aiwatar. Ya ce mutane kowa sai maganar yake yi. Ya ce muna yin haka cikin hanzari kuma cikin basira kuma ba za mu taɓa fasawa ba a madadin Amurkawa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun fara kawo muku zaman kwanaki biyar da hukumar zaben Najeriya ce za ta yi a jihar Lagos domin ta duba ta da gyara wasu tsare-tsaren ta. a cikin tattaunawar da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamil Kai ke yi da mai magana da hukumar zaben Nick Dazan wanda muka fara kawo muku mun tsaya ne inda Nick yake wa Nasiru bayanin cewa hatta wadanda ke cirani wasu kasashen duniya za su samu daman jefa kuransu a zabe mai zuwa idan Allah ya kai mu domin ko Nick Dazan ya ce ana hasashen cewa akwai ƴan Najeriya kasashen waje da yawan su ya kai sama da miliyan 15 yau daga wannan wuri ne za mu tashi
ana ta hasashe akan muna da akalla mutane fiye da miliyan 15 a kasan waje kama a Kamaru akwai akalla mutum miliyan 4 Sudan miliyan 7 Turai miliyan 3 kuma cikin raha ma bari in gaya maka akwai shugaban kasar Najeriya da je Sudan saboda yawan al'umman Najeriya da ke Sudan yake ce masa shi shugaban kasar can ka san idan muka yi takara da kai ina iya zama shugaban Sudan bisa ga yawan al'umman Najeriya da ke nan to amma a hukumance kuma a kimiyance bamu da adadin wa'annan al'umma to kaga zama wajibi a yi wannan na daya kenan na biyu akwai dokoki wanda kawo yanzu ba sai da mana mu yi wannan ba sai an kawo soyi ma wa'annan dokoki a kundin tsarin mulkin mu da dokokin zabe kawo yanzu dokokin zabe sun ce zaka kada kuri'a ne inda ka register to dole sai an kawar da wannan na daya kenan na biyu jam'iyya bata da hurumi ta nemi kuri'u ko kuma tallafi ko gudunmuwa daga kasan waje to wannan ma sai an kawar da shi na uku shine sai an samu cikakken goyon bayan masu ruwa da tsaki a wannan himma kamun a ce za a aiwatar na hudu dole ma a sake duba a nazari akan wato dokoki na zama ko gwamna ko shugaban kasa saboda kawo yanzu kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce da daya in zaka zama gwamna ko shugaban kasa sai ka samu kuri'a masu rinjaye a zaben da aka yi na biyu sai ka sami akalla wato adadin wanda suka kada kuri'a 1/4 a kuma kananan hukumomi guda wa kananan hukumomi 2/3 na wannan jiha kamun ka zama gwamna kazalika kuma na shugaban kasa sai ka samu kuri'u masu rinjaye sai ka samu kuma akalla kuri'u 1/4 a jihohi 2/3 na fadin tarayyar Najeriya da birnin tarayyar Abuja sa'annan a sanar da kai a matsayin shugaban kasa to tambayan shine yanzu idan aka yadda ma al'umman da ke kasan waje su kada kuri'a shin za su kada kuri'un nan nasu a madadin jihohin da suka fito ne ko kuma kasashen da suke zama saboda dokokin na zayanar yanzu ko kuma na ambata wanda aka zayanar a kundin tsarin mulki kaga sai an sake duba su wa'annan kuri'u da za a kada a kasan waje shin za a hada ne da kuri'un jihohi ko kuma menene matsayin su sa'annan kawo yanzu muna cikin kunci kuma ana cewar ana cikin talauci na recession a turance wanda babu kuɗi a kasa kuma an zai wannan himma dole sai an samu kuɗi ayi to shin kawo yanzu Najeriya tana matsayin da idan aka yadda a aiwatar da zabe ma al'umman mu na kasan waje da a iya kawo kuɗi ayi wannan aiki
amma na ji wasu suna cewa masu son yin zaben nan za su yi zuwa ofisoshin jakadancin Najeriya da ke kasashen su kada kuri'un su
to zan kawo ka shi yasa madazin nake cewar sai an samu kyakkyawan goyon bayan masu ruwa da tsaki don a baya ni na tuna akwai ba a sin da na kasance ana majalisar tarayya inda dan adawa a lokacin dan CPC ya ce idan ma bisa ga doka an yadda ma an Najeriya al'umman mu na ketare su kada kuri'a su ba za su yadda ba saboda me a lokacin su a fahimtar su jakadunmu mallakan su yan PDP ne kuma shi yana ganin za su yi amfani da matsayinsu su tafka magudi yanda ita PDP za ta ci moriya to shin abubuwa sun canja to kaga shi yasa dole ko bisa ga doka an yarda mana sai mun sami wato goyon bayan masu ruwa da tsaki sa'annan shin zaben da za a yi a kasan wajen jakadin ne da su yi wato jami'an jakadin ne ko jami'an INEC ne kuma ta wani kuɗi zaka biya su na kasan waje ne ko kuma kuɗin naira zaka biya su to akwai duk wa'innan wanda sai an zauna an yi nazari a kansu shi yasa ita hukumar zabe ta kafa kwamiti da musamman wanda za ta zauna ta yi nazari a kai ta ba ta shawara a kan yadda za a yi to bayan an ba ta shawara ita kanta za ta zauna kuma ta yi nazari a kai sa'annan ta gayyaci masu ruwa da tsaki su jam'iyyu da 'yan siyasan da ku 'yan jarida da masu sa ido a zaɓe da kungiyoyi masu zaman kansu da ɓangaren zartaswa da ɓangaren kuma majalisa a zauna a fahimci juna kamun a fara wannan himma kullum ana cewar akwai kasashe kanana kamar Nijar da makamantansu suna wannan abu kuma ba su samu wani tangarda amma mu a ɓangaren tunaninmu shine kamun a yi abu haka a tabbatar da cewar an kyakkyawan shiri yanda daga baya ba za a zo ana nadama ba ko kuma ana samun tangarda ba to mu aniyanmu kenan a ɓangarenmu na INEC shi yasa muke taka tsantsan kuma muna tabbatar da cewar an zauna an kyakkyawan shiri kamun a aiwatar da wannan himma.
Kash sai dai ba iya kan wannan tattaunawar kenan ba. To haka kuma akan batun jefa kura na 'yan Najeriya a kasar waje. Kwanan baya mun kawo muku wannan batu sa'ilin da shugaban kwamitin kula da zabe ta tada wannan batu a zauren majalisa inda wasu 'yan Najeriya suke cewa wannan ba abin da 'yan Najeriya ke bukata kenan ba. Har yau ganin tasirin wannan batu ya sa mun sake tuntuban Dr. Abati Bako masani harkokin demokradiya kuma wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwaline ya tattauna da shi inda ya fara tambayansa ko ina hankalin sai karkata game da wannan tsari.
To wato alhakika wannan abu ne mai kyau tunda sauran kasashen duniya haka suke yi. Kana zaune a wata ƙasa kai ɗan Najeriya ne tsarin mulkin Najeriya ya baka dama ka zabi shugabannin da kake bukata. Wannan abu ne mai kyau matuƙa da gaske. Amma mu har yanzu a shekarun nan da aka yi ana yin demokradiya tun daga 1999 ba mu fara yin amfani da wannan dama ba wacce demokradiya ta bayar. Kuma alhakika kasashe masu yawa masu tasowa suna yin amfani da wannan damar kuma tana canja sakamakon zabe sakamakon 'yan Najeriya ko 'yan kasar da suke zaune a wasu kasashe za a ba su dama su ma su kada ƙuri'a. Idan yanzu muka ɗauki kamar Brazil ko Israel ko Afirka ta Kudu ko India ko Pakistan akwai kasashe da yawa da a duniya sun baiwa 'yan kasarsu dama dillan da za a yi zaɓe sai a je wato embassy wato a ofishin jakadanci na wannan kasar a je 'yan kasar su je san silayi su kada ƙuri'a akan wanda suke so a tattara
ko a bara shekarar ta wuce an yi anan Kano 'yan Niger sun zo ofishin jakadanci karamin ofishin jakadanci na Kano sun kada ƙuri'a
kware da gaske kya misali ma kenan wanda yake kagan ana rancin demokradiya ita ma Niger za sa ta a sahun ƙasa mai tasowa ne a yin tsari na demokradiya amma su ma nan sun zo sun bulayi a ofishin su na wato jakadanci sun kada ƙuri'a sun zabi wanda suke so to haka haka ake yi a duniya amma abin da zai baka mamaki shine me isa ita hukumar zabe ba za ta yi wani kwamiti wanda yake zai je izaga kasashe irin su Brazil da shauran kasashen da suke irin wannan tsarin a samu ilimi da fahimta na yadda suke aiwatar da wannan al'amari ba mu ma aiwatar da shi wannan zai dada baiwa Najeriya demokradiyyar Najeriya wata kima da daraja da shauran su shi yasa har kullun a tafsilin da muke yi na siyasar duniya ko kuma siyasar wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muke cewa wato har yanzu Najeriya bata shiga sahun ƙasashe da ake cewa alasan barka a tsarin demokradiya ba.
Za mu ci gaba da kawo muku korafin da 'yan jihar Filato ke yi game da zaben ƙananan hukumomi a jihar. Yau ma ga Jamilu Baba ɗaya daga cikin waɗanda wakilin sashen Zainab Babaji ta tattauna da su game da wannan batu na zaben ƙananan hukumomi a jihar ta Filato.
Kin ga anan jihar Filato mai girma gwamnan jihar Filato Barista Simon Bakolalon ya yi alkawari cewa zai gudanar da zaɓe a nan jihar Filato kuma ya naɗa wa hukumomin da za su gudanar da zaɓe wanda bai shige wata ɗaya da aka rantsar da su ba to kuma na samu labari cewa su hukumomin zaɓen sun miƙa mishi proposal watan bukatar yanda suke so su gudanar da zaben. To ni ina jin hankali da shi gwamnatin jihar Plateau ya tsaya tsayin daka ya ga an tabbatar an yi wannan zaben, sabila da kin yin zabe a kananan hukumomi illa ne kamar yanda na faɗa a demokradiya. Kuma shi kamar yanda ya zo sabo a cikin tafiyar da mulkin jihar, jihar ta samu zaman lafiya, to ina mai bashi shawara ya tabbatar cewa ya gudanar da wannan zaben a kananan hukumomi na jihar Plateau kamar yanda ya alkawari cewa zai gudanar da zabe a kananan hukumomin jihar Plateau guda 17. To ya kamata ya haka. Abu na biyu kuma shine akwai local government din da ba a taba rabon su da su samu zababban shugaba. To ya kai tunda aka fara demokradiya so biyu aka zabe, misali karamar hukumar Jos ta Arewa, an yi zabe ta samu karamar shugaban karamar hukuma 1999 lokacin da aka dawo jamhuriya ta biyu. Sannan zabe na biyu kuma shine ta samu a 2008 a tsohon lokacin da aka yi ana demokradiya so biyu aka yi zabe a karamar hukumar Jos ta Arewa. To ina gaya mishi kuma ina bashi shawara cewa in za a yi zaben nan ya tsaya ya ga an yi zabe a kananan hukumomi guda 17 kamar yanda alkawari, kin yin haka to illa ne ga demokradiya kuma illa ne zai zama ga wannan gwamnati tashi.
Masare yau ma nan shirin zai diga aya. Yanzu Amadu wakilan namu da suka hada Nasiru Adamahil Kaya, Mahmud Ibrahim Kwari da Zainab Babaji da ma sauran waɗanda aka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta zai ta sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Karamar hukumar Kalabar da ke Borno ta tsakiya na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da aka kirkiro a jihar fiye da shekaru 20 da suka gabata. Sai dai har yanzu wannan karamar hukuma tana koma baya, musamman wajen ababen more rayuwa kama daga ruwan sha, hanyoyin mota da ma harkokin kiwon lafiya. Wannan karamar hukuma dai yana da tazarar kilomita 175 ne daga babban birnin Maiduguri, wadda kuma ta kasance ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi guda 20 da yan kungiyar Boko Haram suka kwace a baya, kafin daga bisani rundunar sojan Najeriya ta sake kwatowa wato a ranar 20 ga watan Maris ɗin 2016. Kuma ita ce karamar hukuma na ƙarshe da rundunar sojan Najeriya ta sake kwatowa a hannun yayan kungiyar Boko Haram ɗin. Kafin mutum da ya isa wannan gari na ran da ke karamar hukumar Kalabarge ya ji a jikinsa sakamakon rashin kyawun hanya da ma batutuwan da suka jibanci harkokin tsaro. Mun dai kasance cikin rukuni ɗin jirgi na farko da suka so mu ziyartar wannan karamar hukuma tun bayan kwatowar wannan karamar hukuma daga hannun yayan kungiyar Boko Haram ɗin da rundunar sojan ta yi. Wannan wuri dai daji ne kawai filin Allah ta'ala, babu dan adam ko da mutum ɗaya da mutum zai hango illa ji hucin iska da ke ta kadawa sakamakon rashin bishiyoyi ko kuma wani gine-gine a wannan dajin. Mun dai kwashe ini guda dai muna tafiya kan wannan hanyar, ko da muka isa wannan gari sai jami'an sojan da ke wannan gari suka fara maraftan babban hafsan sojan mayakan ƙasar Najeriya kamar haka. Na dai sai a tsakiya wannan gari inda kuma lura da yadda yanayin garin yake kamar haka.
Wannan gari za ka yanzu haka kusan za a ce mutane sun watse, kuma abinda za ka gani akwai gidaje haka babu rufi, babu kan ɗakuna, da kuma akwai jami'an tsaro sosai a nan, wato jami'an ma soja za ka gansu da yawa a cikin wannan gari, da kuma sauran alamu dai mutane ɗaiɗaiku haka nan, wanda kuma da alamu suna cikin damuwa game da aukuwar wannan lamari.
Shin ma dai babban hafsan sojan ƙasar Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai ya je da tsakiyar wannan gari inda ya ga wadaddakun wasu mutane a tare, ya kuma bayyana musu abin da ya kawo sa cikin harshen babbaci kamar haka.
Abubuwa suna da Nanjiro jaje jikin shi ma a wani shugaban ƙasa
ya ce ya zo ne a madadin kansa da kuma shugaban ƙasa don jajanta musu kan wannan hatsari da aka samu, da ya ce a bisa kuskure ne kuma Allah ya da hakan ba zai sake aukuwa ba. Ya ce shugaban ƙasa ma yana jajanta musu kuma za su tabbatar cewa sun duba akwar wannan lamari. Sun madai jami'an sojan da ke aikin samar da tsoro a wannan gari na Kalabalge sun jinjina babban hafsan sojan ƙasan kamar haka. na kuma tuntubi babban hafsan sojan kasar Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai wanda ya min karin haske cikin harshen Hausa.
Abin da ya kawo ni nan shine yadda nake zuwa rangaji na gan sojoji na da suke aiki a nan. Kasan lokacin da tunda hatsarin jirgin ya faru aka jefa musu bomb sojoji akwai sojoji na ma da suka samu rauni a ciki. To nazo na dube su kuma ne musu jaje madadin shi shugaban kasa da kuma madadi kaida da kuma sojoji. Wannan abun takaici ne kuskure ne kuma muna fata insha Allah wannan abun ba zai sake faruwa ba. To kage abin da ya faru kuma wannan ya taso ne domin labarin da aka samu akan cewa ƴan Boko Haram suna shigowa ko kuma sun shigo ma. To aka aika ma ƴan mayakan sama kuma suka zo abin ya faru. To kuma jiya Allah da iko shi muka samu labari akan cewa sun sake dawowa ƴan Boko Haram. To Allah da iko shi da yardan shi sojoji sun tashi tsaye kuma sun kai musu farmaki sun kore su kuma an kashe wasu wanda kuka gani da kuma makaman da suka kwace da albarosai kuma motan da aka kama daga wajen su.
Alhaji Baba Gana Malam Rima dai shine shugaban karamar hukumar Kala Bargin wanda ya tabbatar ma amarya amaka adadin mutanen da suka tsirayaka su samukan wannan harin babu mai da jirgin mayakan sojan kasar suka yi musu.
Jirgin ta zo ta yi shawagi a nan ta koma sau daya da sake komawa sai ta yi musu bomb guda biyu nan. Dayan daidai inda yanzu muka je dinnan wajen makaranta inda ake tona famfon wa IDPs sannan guda daya wajen settlement na cikin mutane shi ma ya sake wannan bomb din.
To za iya sai asarar mutane da aka yi rayuka?
Asarar mutane yanda su mutane da suka binne da hannunsu ba mu wanda muka zo ba sun ce 234.
Yanzu kamar menene ne bukatun ku na wannan karamar hukuma?
Asarar da aka yi an riga an yi asara. Amma ya kamata ƴaƴa da magidanta da aka mutu a cikin wannan abun ba wai kawai shikenan Allah ya gafarta musu a manta su ba, a'a kamar yadda ana yi a sauran wurare ya kamata a tallafa wa families din su.
Na kuma sake gusawa cikin wannan gari inda naga wata mata da ke zaune cikin zaure da ƴaƴanta da ce jirgin sama ne ya ruguza musu gidansu kuma har ma ya kashe mata babban danta.
Sanu mama na. Wannan gidan ku ne?
Eh, wannan gidan
ku. Eh, me yasa mu gidan naku?
Da yara.
Jirgin
sama ne.
Ya taba ko? Eh, akwai wanda ya mutu a gidan ku ne?
Akwai yara na babba, shine babba.
Babban danki?
Eh, babba.
Shekaran shi na?
15.
Oh, 15.
Miji na
Maiduguri. Mijin ki ba?
Miji na riga shi hannun shi anan sun kai shi Maiduguri.
Ya samu raunuka shi ma sosai.
Ba su dawo ba. Yaro naka yaro su.
Allahu Akbar. Allah ji kansa mama na. Sanu fa. Sanda hakuri. Yawa ya batun gyaran gidan ku akwai wanda muku magana muna zuwa gyara muku gidan naga kamar gidan ma a rushe ko
eh dukan mu dukkan yara
ya rushe ko eh zanan nan inda naga kuna cikin zaure ne kuke kwana
dukkan mu da yara na duka.
To koya ma rayuwar mutanen Kala Bargin yake ne kafin wannan kuskure da aka samu na ruwan ba babu mai ga mutanen garin
sanana balama shugaba Alifa mu mutanen Kala Bargin wannan batun hanya wannan shine importer wajen mu rashin hanya wannan mutane da yawa abubuwan ya same su ba inda zamu kai su ajai tritim nasu.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
To a takaice yanzu haka an tsare mutane da yawa a wasu filayen jiragen sama a nan Amurka. Kana wasu da dama a hana su shiga jirgin saman da zai kawo su nan Amurka a wasu sassan duniya daban-daban. Kamar yadda wani lauya mazauni nan Amurka shi da wasu jami'an filayen jirgin sama nan Amurka ke cewa wannan umarni ce bisa ikon shugaba Donald Trump wanda ya bayar a ranar Juma'a wanda ya takaita tafiya zuwa wasu kasashe ko kuma shigowa Amurka daga wasu kasashe ya fara aiki. Domin mayar da martani ga matakin da shugaba Donald Trump ya dauka na hana wasu 'yan kasar shigowa Amurka, ita ma kasar Iran ta ce za ta hana Amurkawa shiga kasarta. A cikin wata sanarwar da ma'aikatan harkokin wajen Iran ta fitar jiya Asabar, ta faɗa kai tsaye cewa matakin ta ɗauka yana zama martani ne ga umarnin da shugaba Trump ya bayar, abinda Tehran ta kira cin zarafi ga al'umman musulman duniya. Sanarwar ta ci gaba da cewa wannan mataki da shugaba Trump ya ɗauka zai kasance abin da tarihi ba zai manta da shi ba na masu tsatsauran ra'ayi da magoya bayansu. Jiya Asabar ne shugaba Trump
duniyar muke karkare shirin namu ne yanzu sai kuma can an jima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin na gari na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya da wadatar zuci. Assalamu alaikum.